إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو كان متى أشرن دبكو يقوتا صفر شكرة دبوئي لتريه قد أربعين دبير هجرة من جنسيرا أن محمد صلى الله عليه وسلم دقمت أزوى مدينة shine kuma ya dace da 12 ga watan 9 shekara ta 2023 shekarar miladiya. Dan uwa, zan kora insha Allah ta'ala daga inda muka tsaya a darasin littafin mai albarka na wiqayatul insan min aljin wa shaitan wallafar al-sheikh Wahid Abdussalam Bali hafizahullahu ta'ala. Ajiya yan uwa, idan ba a manta ba, muna nan dai a cikin darasi na 6 kuma katanga ta 16 ita ce katangar da take bayani game da hibbul basri, shine kiyaye gani. Mun tsaya ne a daidai inda malam ke mana bayani game da lalle an sanya neman izini ne lokacin da mutum zai shiga wani waje domin abinda ba a so ido kai kansa. Mun tsaya ne a daidai hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hangi wani mutum yana liƙowa cikin ɗaya daga cikin gidajensa ko ɗakunansa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, da na san kana nan, da na yi amfani da wannan kibiyar ta hannuna na soke ka ko na soke idanka. Ya ce, ai, an sanya neman izini ne kawai domin ido, domin abin da ba a so ido ya kai kansa. Ina ji ran maka da ka tako? Na'am. Hadis Anas bin Malik. Allah. Eh, shine hadis Anas bin Malik. Malik wa ana Anas radiyallahu anhu, an karbo daga Anas bin Malik, Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda, anna rajulan istala min ba'di hujari an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Wani mutum ya liko ta ɗaya daga cikin gidajen Annabi sira da aminci tsara tabbata a gare shi. Ko ɗaya daga cikin ɗakunan matayin Annabi sallallahu alaihi wasallam, yana so a bashi izini ya shigo, amma ya fara leƙowa yana hango abin da ke cikin gidan. Fa qama ilayhi annabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi mishqasin aw bi mashaqis. Annabi sallallahu alaihi wasallam tsara tabbata a gare shi, ya tashi zuwa gare shi, a hannunsa akwai wani ɗan ƙaramin mashi wanda yake mai ɗan lankusasshe haka, shine mishqas, mashin da yake an dan lankwasa shi, akwai shi a hannun Annabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ka'anni anzuru ilayhi, Anas bin Malik yace, kamar yanzu da nake baku labarin nan, ina ganin Annabi sallallahu alaihi wasallam yaqtilu ar-rajula li yata'anahu, yana fakon wannan mutum, yana yi masa sanda, kamar Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana dan lallabawa a hankali li yata'anahu, dan ya soke shi. Anas yace, kamar gani, ina ganin yadda naga Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana tafiya a hankali. Wannan hadisi rawahu al-Bukhari, Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafin sa. Wa an Thawban radiyallahu anhu, hadisi ya zo daga Thawban, Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي حقيقة أن بكرة أمنتي سكارة تبتا أغريشيتي لا يحل لمرئ مسلم بايا هلتا قمتم مسلمي أن ينظر في جوف بيت دي يكلي سمن جدا متاني يهو سمن جدا متاني ناليك مسكين جدا دي حتى يستأذن هرسيا نمي إذني فإن فعلا, idan ko bai nemi izini ba kai tsaye, mutane kawai suka hange shi a saman gidansu, ko zai yi aiki ko wani abin ko gyara, babu neman izinin makotansa annabi yace faqad dakhala to dai yake da ya shiga cikin gida ba da dai yake da mutun ya shiga maka cikin gida bai nemi izini ba to wannan ɗaya ne daga cikin abin da ya kamata a ce mun kiyaye shi na ladabin zamantakewa musamman haƙƙin makotaka dake tsakaninka da wanda kake tare da shi duk lokacin da wani gyara ya kama ka wanda dole ne a hausa ma lallai dole ne a aika a sanar da duk gidajen da ake gani idan an hauza a irin kahango gidajen su wannan dole ne idan mutum kawai ya hau kawai sai matan gida suna aiki su hango mutum a sama to wannan daidai yake da ya shiga musu gida haka kawai su ga mutum a tsakiyar gidan su haka annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam ba daidai bane alhamdulillah musamman tsohuwar al'ada ta bahaushe za ku ga al'ada ce mai kyau wanda duk lokacin da Hausa ma za a aiko alhamdulillah har yanzu wasu suna kiyaye irin waɗannan abubuwa wanda ma dai ba sa kiyaye sai su kokari su gyara domin shari'a ce wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin Adabul Mufrad nasa Imam Tirmidhi ya fitar da shi Imam Ahmad dan Hanbal shi ma ya fitar da shi a cikin Musnad nasa Malik rahu al-Bukhari fil Adabul Mufrad wa Abu Dawud wa Tirmidhi وعن أبي هريرة رضي الله عنه هكذا حديث يازو لك صحابي أبو هريرة ألا قارا مسير ده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن بإرادة أمنتي سكارة تبتا أغريشتي إذا دخل البصر إذن إذن متن يفار شغات هنجدا كافن غنغن زكين شتشغا ما أنا إذن يفار للي كامك جدا يغا أبن ديكي تكي كودا غنغن زكين شبشغبا فلا إذن annabi ya ce to ai ba izini anan kenan me amfani da mai izinin dama abin da ke cikin gidan ne ba a so ka gani sai an baka izini idan akwai abin da ya kamata a dauke abin da idan ka bai kamata ya je kansa ba to sai a dauri sai ai sauri a kauli shi a mili shi gefe to amma idan ka ya riga ya gama ganin komai ka leka ko ina da ina me amfani izinin kenan ba shi da wani amfani to lalle ne duk lokacin da mutum zai shiga gida wanda yake ba nasa bai nemi izini domin ayi abin da ya kamata kafin ya shiga wannan hadisi shi ba Imam al-Bukhari ya fitar da shi fil Adabul Mufrad Abu Dawud wa qala al-Hafiz sanaduhu hasan al-Hafiz Ibn Kathir ne shi isnadin hadisin hasan ne wa rawal Bukhari fil Adabul Mufrad aidan an Nafi'in kana Ibn Umar idha balagha waladuhu al-hulm lam yadkhul alayhi illa bi idnihi haka ne Imam al-Bukhari ya fitar da wani hadisin har yanzu dai a cikin wancan littafi nasa mai suna al-Adabul Mufrad daga Nafi al-Majrin Abdullahi dan Umar ne Allah ya kara masa yarda yake bada labari cewa malamin sa Abdullahi dan Umar idza balagha waladuhu duk lokacin da ɗaya daga cikin yaran sa ya kai shekarun balaga al-hulum ya kai shekarun mafarki ya isa shekarun mafarki ya balaga kenan yace lam yadkhul alayhi to baya bari ya shiga inda yake shiga tirakarsa ya shiga fadar sa ya shiga dakin da yake nasa ne illa bi idnihi siyadi bi idninsa wannan shine abinda na ja hankalin mu zuwa gare shi jiya nake lallai ya kamata yara a koyar da su tarbiya a koyar da su ladabi irin wannan duk lokacin da kake cikin daki bai kamata yaro ya rinka fado maka ba koya masa ake shi yaro abinda aka koya masa akan sa yake tashi yawwa ka kira shi ka zo nan da shi daga yanzu in zaka shigo kai ka nemi izini ko ka kwankwasa ko kai sallama ka tsaya sai na ce ka shigo sannan ka shigo ka ji ko yace eh shikenan Allah da sai ya kiyaye abin da ya kamata kenan wannan kuma hadisin har yanzu na karantar da mu cewa lallai duk lokacin da aka fahimci cewa yaro ya fara kaiwa shekarun balaga to akwai abubuwan da lallai ya kamata sai an jawo shi kusa an zaunar da shi an karanta masa an nanata masa an koyar da shi dan akwai bambanci da shekarun yarinta da shekarun balaga dole ne yara suna buƙatar orientation lokacin da ya fara balaga amma namiji ne ko mace ana samun matsala a wannan al'amari yan uwa da yawa musamman mata za ku ga wallahi wata yarinyar ta kai shekarun balaga ta fara jin al'ada amma ba ta azumi iyayenta kuma suna kallo sai a ce karamar yarinya ce eh sai a ce karamar yarinya ce saboda shekara ta 12 ko shekara ta 13 amma ta fara jin al'ada yan uwa a lokacin ta kai shekarun balaga saboda ka azumin farilla yadda yake wajibi akanka da mahaifiyarta wajibi ne akanta dole ne sai ta yi amma wallahi wasu yaran za ku ga sun kai shekara 15 16 amma a gidan sai a rinka bar suna shan azumi da wahala yake ba su hayin ziyara ne saboda ka iyaye dole ne su rinka mura'ati su rinka lura da kula da yanayin yaransu da an ga yaro ya fara kawo shekarun balaga to dole ne a zonar da shi a gaya masa abubuwan da ya kamata eh dole ne shi sa shari'ar musulunci ta bada ka'ida ta yadda za a gane yadda za a fahimci cewa yaro ya balaga duk lokacin da aka ga wasu alamu to a tabbatar yaro ya balaga namiji mafi girma abinda ake gane namiji ya balaga shine bai mafarki fara mafarkin sa to wannan abu ne da yake ba lalle kai uba ko uwa ta sani ba to amma abu na biyu da ake iya fahimtar yaro ya balaga shine a yaro ya kai shekara 15 idan namiji ya kai shekara 15 to ya shiga shekarun balaga wannan ya tabbata a cikin hadisi Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yarda Abdullahi dan Umar yace lokacin da za a tafi yakin Uhud lokacin da za a je yakin Uhud a lokacin shekara ta 14 na fito zan shiga cikin mayakan da za su je yakin Uhud annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi yace amene shi dan karamin yaro ne bai isa ba saboda yaron da bai kai shekarun balaga ba ya shiga cikin tawagar yaki yace yakin gaba da yazo bayan wata shekara ta zagayo a lokacin na kai shekara 15 na dan dara kadan yace da na shigo cikin tawagar yakin sai annabi ya raba da ni sallallahu alaihi wasallam to kaga a lokacin annabi ya san ya kai shekarun me kenan shekarun balaga sai annabi ya raba da shi saboda ka idan yaron kai kai shekaru 15 dole ne ka takura masa irin kayin sallah wannan dole ne wajibi ne sannan duk abin da ke wajibi akan baligi dole ne shi ma a rika takura masa ko kuma a fahimci yawo ya fara fitar da gashi a marasa ko kuma a hamatarsa shi ma alamu ne na balaga lokacin da aka yi yakin Banu Qurayza Yahudawan Banu Qurayza da suka warware alƙawarin Annabi sallallahu alaihi wasallam da Annabi ya tashi musu hukunci ya tambaye ɗaya daga cikin shugabannin mutanen Madina shine Sa'ad dan Ma'ad wanda su ne suka bada dama cewa a bashi musu hukunci shi kuma yace kawai da aka kashe su to sai Annabi yace a duba mara mazaje daga cikin su duk wanda aka gashi ya fara fitowa aka kashe shi ka wanda kuma bai gashi bai fara fitowa ba a kyale shi saboda haka akai duk wanda aka kalla gashi ya fara fito masa amara sai aka kashe shi ya balaga kenan a cikin Yahudawa wanda kuma aka duba marasa aka ga babu komai sai Annabi yace a rabu da shi wannan yaro ne bai kai shekarun balaga ba saboda kai duk lokacin da yaro aka ga shi ma gashi ya fara fito masa musamman a marasa ko a hammata ko gemu ko gashin baki duk da shi gemu da gashin baki wani abu ne da yake baiwa ce wani yaron dan karami da zar ya fara shekarun balaga sun fara kai masa zai fito wani kuma sai shekara 30 ma babu gemun babu gashin baki saboda haka ba su ne babban abubuwan da aka fara akari da su ba mace kuma duk lokacin da mace jinin al'ada ya fara fito mata to ta balaga duk kankantarta eh saboda haka iyaye musamman iyaye mata su suka fi mu'amala da su suka fi kaiwa da kumowa da su dole ne a la'akari da wannan da zar an ga yarinya ta fara jinin al'ada to dole ne a zonar da ita a karanta mata komai a ga mata cewa yanzu ta girma duk abin da yake wajibi akan mahaifiyar ta wajibi ne akan ta sai a tilasta mata ta abin da ya kamata haka nan ita ma mace idan ta yi mafarki ita ma ɗaya ne daga cikin alamu na balaga da malami suke lissafa ko fito waɗancan gashi da muka ambata a baya wannan su ne dai manyan alamu da malami suka ambata wasu alamun daga cikin alamun da malami suka ambata ya danganta da yanayin bi'a environment ɗin da mutum yake ciki saurin fitowarsu ko rashin saurin fitowarsu amma dai wannan abu ne da lallai dole ne yan uwa iyaye muna buƙatar mu sa ido a kansu dan yaranmu ko kuma ƴaƴanmu haƙƙi ne da Allah madaukakin sarki ya ba mu na mu kula da su shi yasa lokacin da yaro ya fara girma dole ne ka tsaya ka ga yayi abin da ya kamata yadda ka san dole ne ka kai yaro makaranta ka kula da karatunsa to wancan abin yafi muhimmanci shine ka kula da yadda zai ba Allah madaukakin sarki ka kula da yadda zaka ga bai bar wani wajibi daga cikin wajibcin da Allah madaukakin sarki ya tsora masa ba Allah madaukakin sarki ya samu dace to sahabi Abdullahi dan Umar ya kasance duk lokacin da yaro ya fara kaiwa shekarun balaga sai ya hana shi shiga ɗakin sa sai ya nemi izini in ya nemi izini sai ya bashi dama ya shiga wannan hadisin kamar yadda muka ji shi ma Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin Adabul Mufrad nasa warawa aidan ko warwi aidan an ata'in qala hakanan an rawaito daga ata ibn abi rabah daidai daga cikin al-majra Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda yace sa'altu ibn abbas na tambayi abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yarda nace masa astabinu ala ukhti nace masa malan zan nemi izinin yar uwata idan zan shiga ɗakin ta yar uwata ce kamar kanwarsa shi ya dauko ta yake kula da ita yake tarbiyanta a gidansa take yace to yanzu zan shiga ɗakin ta astabinu sai na nemi izinin ta kala na'am sai malamin sa abdullahi dan abbas yace eh kamata yi alal kallaka ka kwakwasa mata ko kai sallama ta san cewa ga kanan kuntu
sai shi ya tsa yace da malaminsa Abdullahi ibn Abbas innaha fi hijri ai a gidana fa take ni nake kula da ita karkashi na take kala sai Abdullahi ibn Abbas yace masa atuhibbu an taraha uryanan to so kake ka shiga ka ganta wata ran tsarara dadi zai maka a zuciye ka shiga ganta tsarara kaga amsa shine me a a to tunda a a sai kai me sai ka nemi izini alal kala da ta dan kimsa yanayin da bai kamata ko da kanwa kace bai kamata ka ganta bace ta gyara in ya so sai ka shiga kai abin da zaka yi wannan hadisi Imam al-Bukhari shi ma dai shi ya fitar da shi a cikin Adab al-Mufrad Malam Albani ya inganta shi wa fi sahihain hadisi yazo a cikin Bukhari da Muslim an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu daga sahabi Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yarda anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala yace hakika annabi tsira da aminci sai tabbata a gare shi yace iyyakum wal julus ala at-turiqat annabi yace da sahabbai ahir dinku kashedun ina hana ku zama da kuke akan hanyoyi zaman majalisai zaman bakin hanya zaman kan bincina annabi tsira da aminci sai tabbata a gare shi yace da sahabbansa ina hana ku irin wannan zaman bashi da kyau ba daidai ba faqalu ya rasulullah ma lana min majalisina buddun natahaddathu fiha suka ce ya manzon Allah ai ba makawa ba gurin da muke zama muke tattaunawa sai irin waɗannan guraren ma'ana wannan ba ai itiradi suke wa magana a fahimta da kyau ɗan uwa ba ai itiradi suke wa magana annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba abin nufi ba fito na fito suke da magana annabi ba zunnuwa suke ba za su ba a'a kamar sauki suke nema kamar rangwame suke nema akan hukuncin suna da dalilin da ya kamata a ce sun zauna a wajen ba ana ba su da wajen da suke zauna su dan tattauna abin da ya shafe su abin da yake matsalarsu ne nasu ne yau da kullun sai irin waɗannan guraren saboda haka sai suka nemi sauki daga annabi sallallahu alaihi wasallam faqalu faqala sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai musu fa idza abaitum illa almajlisa to idan kun ki dole sai kun zauna a wannan gurin zaman naku da kuke hira saboda dalilin da kuka faɗa fa a'tu tsarika haqqahu sai annabi ce to ku ba wa hanya haƙinta ma'ana hanya ma tana da haƙƙi akan mu kenan dole sai ka ba ta inda zaka zauna akan haƙƙi akan hanya to sai ka ba hanya haƙƙinta in aka ce haƙƙi shine abin da yake dole wajibi akan ka sai ka sauke shi in aka ce haƙƙi ne akan kayin abu kaza to wannan abin ka abu kaza din da zaka yi sakaci ka kiyinsa sai Allah madaukakin sarki ya kama ka akan sa sai a rubuta maka a cikin littafin ka na zunubai ka ki aikata abin da Allah ya ce ka aikata shine faki ɗan uwa shi sa duk wanda zai zauna akan hanya duk wanda zai zauna ma'ana ko kai zaman hira ko zaman sana'a kake duk zaman kan hanya ne duk zaman kan hanya ne amma dai alal kalla wanda yake zama yake sana'a shi ya dan fi dalili saboda akwai abin da ya zo na dishi sama da wanda yake zaman hira kawai amma dai wannan haƙoƙi na hanya din dole sai sun sauke su waɗannan haƙoƙi ne na hanya zamu ji su kalu sai suka ce ma haqqu tariq ya rasulullah ya manzon Allah wannan haƙoƙi hanya take da su kala sai annabi sai na farko ghadul basad kun ji abinda annabi ya fara faɗa shine abinda ke da alaka da babun namu ko shine rintse gani dole ne ka rintse ganin ka duk wanda zai wuce to dole ne ka kai ta kan dan wajen kallon sa idan mata ne suke wucewa kada a sa musu ido idan ma namiji ne yake wucewa kada a yi masa irin mugun kallon na kamar yadda muka ambata jiya irin kallon da muka ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana shi kada a yi kallon hikidi kada a yi kallon hasada kada a yi kallon cutarwa duk ba daidai bane wa kaful adha sannan nabi dole ne mutun ya kame da dukkan abin da yasan zai cutar da mutane dukkanin abin da mutun yasan zai cutar da mutane da shi dole ne ya kame ma'ana kada ka zagi mutun da bakinka kada ka aibata shi idan kaga wani abin da zai cutar da mutane dole ne ka tashi gaje ka dauke shi a lokacin duk kaful adha wannan duk zaman ka akan hanya ya jawo maka abin da ba wajibi ba akan ka yanzu ya zama to wajibi sannan abu na uku waraddu salami duk wanda ya maka sallama sai ka amsa idan kana cikin labari ka dauko hira ta yi dadi sai aka ce assalamu alaikum to sai ka tsinke sai ka ce wa alaikum salam sai ka cigaba da hirarka ka ba hanya hakika kenan amma haramun ne haramun ne haramun ne kana zaune mutum ya zo ce maka assalamu alaikum kai masa shiru ka cigaba da zancanka wasu mutane sai ka rasa menene amfanin zaman sa akan ya sai ka zo kai musu sallama guda uku wallahi ba su amsa ba sun shagala kawai ana ta wasu abubuwa assalamu alaikum sai a ci gaba da hira assalamu alaikum haka sai dai ka ga duka wuce kawai Allah ya shirye da mu babban dai abin da ya kamata mu sani shine me da sallama lokacin da aka maka ita tilas ne wajibi ne idan baka ba Allah zai kama ka na shagaya mana cewa ko fada kuke yi da mutum ko ba gashin da mutum mutum zai ce maka assalamu alaikum aje fadan aje fi ka ce wa alaikum assalam ka ba Allah kenan in ya so in ka amsa sallama sai ka dauko fadan kamar sai ku ci gaba da fadan ba shikenan ba wannan dai Allah lakalla dai tsakanin ka ne ke da shi amma wannan haƙi ne da Allah madaukakin sarki ya dora maka akwai matsala wal amru bil ma'ruf abna gaba daga cikin haƙoƙin hanya shine umarni da kyakkyawa dole ne idan ka ga ana abin da ba daidai ba ka hana wannan hayi idan ka ga ana abin da bai kamata abin da ya kamata ayi kai umarni ayi shi wannan hayi anil munkar dole ne kuma idan ka ga ana abin da ba daidai ba ka hana shi wannan shi ma dole ne wajibi ne ga dukkanin mutumin da yake zama akan hanya ya san da wannan duk lokacin da kaga ana abin da ba daidai ba sai ka hana yara suna fada zo ka raba yaro yana zagi yana dora a shar kirawo shi kai masa fada kai masa nasiha wani kaga ya tsaya yana abin da ba daidai ba dole ne in dai ka tsaya akan hanyar nan ka jawo kanka haƙoƙin da ba wajibi ba akan kanka sun hau kanka sai ka zama dan karamin dan sanda kenan kaga hiran ma ba za ta yi ba kenan inda za a kiyaye waɗannan abubuwa eh to ka sa ido wancan yayi abin da ba daidai ba ka hana wannan yayi abin da ba daidai ba ka hana haka Allah madaukakin sarki ya kiyaye قالوا والنهي عن المنكر شيء لك عشان حديث ونوجد لا تفدم حديث متفق عليه بخاري ومسلم نسك بتدش ومن أجل البشر ما ليس الدليل كلون كوغني حرم دخول الحمام إلا بمئذر أك حرم تام تنيرنك شقابا تاكي إلا بمئذر سيد زني ko kwarjalle kada mutum kawai ya tube haka sintir ya tilirin shiga ban daki haka ya kamata ya dan kare jikinsa in ya so in ya shiga ban dakin daga shi sai shi babu laifi sai ya tube mi idar din fa an ibn abbas radiyallahu anhu an karbo daga abdullahi dan abbas Allah kara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hakika annabi kira da aminci sai tabbata a gare shi kala yace ittaqu baitan ku kiyayi wannan ɗakin yuqalu lahu al-hammam da ake ce masa al-hammam shine ɗakin wanka al-hammam shine ɗakin wanka qalu sai sabai suka ce da annabi kira da aminci sai tabbata a gare shi innahu yunqi wa yanfa'u ai wannan ɗakin wankan ya rasulullah yana da amfani fa kuma yana tsaftace mutum ma'ana mutum yana tsaftace jikinsa idan ya shiga mutum zai yi wanka ya tsaftace jikinsa kaga yana da amfani kenan ala sai annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ce faman dakhalahu to wanda duk ya tashi zai shige shi falyastatir to ya sitirce kansa galibi alhammam din su wancan lokaci ba wai dakuna ne da ake zuwa ko ban dakuna ne da ake zuwa a gina su a cikin gida ba galibi waje ne ko za a dan kewaye shi dan kadan kawai mutane su rinka zagawa suna wanka wani lokacin ma idan mutum yana wanka duk kana ganin jikinsa komai nasa kana hanguwa shine alhammam din su me da kuka ana yana dan zagaye langalanga a rinka shiga ana fitsari to su kuma haka suke to amma yanzu mu za ku ga langalangan ma dogo ne idan mutun ya shiga ba a gani sa amma suna su ba haka yake ba dan kadan ne kawai idan mutun ya tashi da ana kallon sa kada kuma ta hadisin sahal wanda ya shiga yana wanka wani sahabi hango me ya hango gadan bayan sa ko ya tanka shi kan banka sai ya kama shi ai kun tana hadisin ko ya shiga ne yana wanka ya aka yi hango shi irin wannan hammam din ne nasu kawai sai an go bayansa sai ya ce kai tunda nake ban taba ganin mutum mai kyan jiki kamar wannan yana fadin haka kawai sai faɗi yana ta suma zai mutu to ashe kan mamaka ne da shi sai da aka je wajen annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ya masa abin da ya masa sannan ya tashi to malli shadi shine yanayin yadda suke gina abubuwan nasu shi alhammam din nasu to amma kaga alhammam din mu ne yanzu babu wata matsala insha Allah ta'ala tunda a rufe yake galibi yanzu babu wanda zai zo ma waje yana maka wanka da wahala ban dakuna galibi a cikin gidaje suke yanzu wanda ma suke a wajen irin dakunan wanka da sauransu gidajen wanka su ma din wuri ne da zaka shiga ka sa kuba ko kuma ka samu kulli ka rufe dakin da kake ciki saboda haka babu wata matsala insha Allah ta'ala wannan hadisi Imam al-Hakim ya fitar da shi Imam al-Hakim ya inganta shi Imam Adh-Dhahabi kuma ya dace da shi a Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani shi ma ya tabbatar da ingancin hadisin قال القرطبي رحمه الله امام القرطبي الله يمسه رحمه يتي amma dukhulul hammami fi hadhihi al-azman yace amma kun ga shiga dakunan wanka irin dakunan wankan da muke bayani wanda mutun zai shiga ana ganin jikinsa a cikin wannan zamanin da muke ciki yace fa haramu haramun ne ala ahli al-fadl wad-din musamman ga mutanen da suke ma'abuta falala da addini mutumin da ake ganin girman sa ake ganin mutuncin sa alayi yaje kawai shiga cikin irin waɗannan gurare ya tuka rigar sa mutane suna hango shi da matsala ko babu da matsala to shine mallan idan mun ga magarin mutane ne haka to wannan akwai sauki sama da a ce mutun ne babban mutun da ake ganin mutuncin sa to sai ce irin waɗannan su su je su shiga irin waɗannan bandakunan ana ganin jikin sai ce wannan haramun ne mallan ce li ghalabati al-jahli ala an-nas saboda rinjayin da jahilci yake da shi akan mutane a wajen mutane واستسحالهم اذا توسط الحمام da yadda mutane kuma suke da sakaci galibi shine istishal saukaka abu sakaci akan abu idza tawassatul hammam galibi da sun shiga cikin wannan dakunan wankan ban dakunan wankan rabama azirahum sai kaga sun cire mi'zar din su ma'ana kwarjallin su kuka ce wando a yanzu sai kaga sun cire shi sai su jifa da shi hatta yurrajul bahi har kaga ana iya hango mutumin da yake mai kwarjini babban mutum bushayba ma'abucin girma qa'iman kaga ana hango shi gashi nan a tsaye muntasiban a tsaye wasatul hammam yukhariduhu a tsakiyar ban dakin ya tsaya nan waje duk suna iya hango shi babu riga a jikinsa ko abin da ya kama da haka yace badiyan an auratihi wani lokaci ma ka same shi ya bayyana da al'aurarsa ya bude al'aurarsa ana iya ganin bayansa ko abin da ya kama da haka ba man baina fakhidaihi ya haɗe tsakanin cinyoyinsa yace wala ahadu yughayyiru alayhi babu wanda kuma zai iya canza masa ko ya gyara masa saboda ana gani babban mutum ne ma'abucin falala abin da ya daidai ne to yinsa zai bada dama wasu ma wanda suke gani ba daidai bane su yi saboda shi yin aikinsa a cikin mutane gani suke hujja ne idan yanzu sai su ga ai babu komai tunda malam ma yayi akramaka Allah ai barun mami sai sun je suna aikatawa shi sai malam yace aikinsa shi a lokacin sai zama to haramun tunda zai kai zuwa ga yin abin da yake bai dace ba malam yace hada amrun bainar rijali wannan fa al'amari ne ma da yake tsakanin mazaje kawai mazaje tsakanin su namiji ya kalli namiji irin wannan yace to fa kayfa bin nisa kuma idan mace sai ta zo ta irin wannan kaga haramun din yafi mai kenan yafi tsanani yace wala siya ma bid diyar al misriya musamman ma a gidaje irin nasu na misra tunda shi dan kasar misra ne yadda suke gina dakunan wankan su har yanzu a lokacin da ya rubuta littafin yace haka abubuwan suke in hammamatuhum yace saboda yadda ban dakunan su dakunan wankan su yake khaliyatun min al mazahir allati hiya an a'yun al nas sawatir yace sun wufinta daga abubuwan da zasu sitirce mutun daga idanuwan mutane ba su da abinda za su kare ka tsakaninka da tsakanin idanuwan mutane lokacin da ka shiga cikin bandaki yace haka bandakunan suke kana biyan bukatun ka irin wannan kana wanka mutane suna hango jikinka yace to kaga irin waɗannan duk mutanen da suke manyan mutane ne bai kamata su je su shiga ba malaka wala hawla wala quwwata illa billahi al-azim yace babu tsini babu dabara sai ga Allah subhanahu wataala ma ana abin bai dace ba kenan a wannan a maganar malaka dauko din daga imam al-qurtubi ne faɗi wannan magana ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ان ابتراد امن تسار ثبت اغري شي يناتيوا ما تركت بعدي فتنه بمبر وتفتنا ابايانا با ابر على الرجال وتتفتوتر ده مزاجي مفي تشوتروا ده مزاجي من النساء كما ماتاي النبي تباب وانا ابدا نبني نفتنا ابايانا وندن سني سنا تشوتر ده مزا كما ماتا وني زي تمبايه سي هر كدي har kudi din shine amsar ina ba ta ambaye mutan har kudi wallahi ina ga muku halakar wanda mata zasu yi wa namiji kudi ba zai ba dan akwai wanda yake da tsantsiye shi kudin ka inda zai shigo nan sa kono ne ba zai ci ba ina ba ta ambaye mutan za ku zo ku ji wata kissa a gaba insha Allah ta'ala za ta tabbata muku da wannan abin da na faɗa wannan hadisi ingantacce ne Bukhari da Muslim suka fitar da shi wa yaqulu nabi ويقول هكا انك اراد امس ارتبت اغري شينا سيوا اتقوا الدنيا كيايي دنيا واتقوا النساء سنن كيايي ماتاي فإن أول فتنة بني إسرائيل saboda farkon fitinar banu isra'ila kanat fil nisa ta kasance a cikin sha'anin mata mata ne suka fara haddasar da fitinar banu isra'il wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce annabin Allah Yahya alaihi salam wata mata ta sa aka kashe wata mace ce karo ta sa aka tace ba ta yadda da mai gidanta ba sai ya kashe mata annabin Allah Yahya sai annabin Allah zai kashe so da kai kuma ya ga dan ya samu yaddar mace ya je kashe annabin Allah ita ba wannan ba karamin al'amari bane wannan hadisi shi ma ingantacce ne Imam Muslim ya fitar da shi waqila magana ce ma da tashara ake fada inna ash-shaytana yaqulu lil mar'ati wai shaydan yana fadawa mace yace mata anti nisfu jundi ke mace ke ce rabar rundunata din rundunar shaydan yadda yake kai dan adam farmaki halakar da shi to rabar rundunar ita ce mace kawai in ya samu mace ita kadai ya samu rabar rundunar rabin kuma duk sai ta sai ta kama kama sauran shaydanin aljinnu su je su abin da zai amma dai mace ita kadai rasa rabar da zai shaydanci Allah ya kyauta wa anti sahbi allazi armi bihi afala uqti yace kuma ke yace kibiyata wacce idan nayi jifa da ita ne harbi da ita bana kuskurewa in dai nayi jifa da ita da sai ta mutun da ita to da wahala na kuskure wa anti mawdhi sirri kuma ke yace gurbin sirri na ke yace gurin da nake aje sirri na wa anti rasuli fi hajati kuma ke ce dan aike na a duk wata bukata ta da ta so da na aike ki bukata take bukata ta take biya wa qala sa'id ibn al-musayyib hakanan sa'id ibn musayyib Allah madaukin sarki masa rahama yake cewa ma aisa iblis min ahad shaydan iblis bai taba dai ba tsammani ga wani mutum ba yayi duk abin da zai ga ya halakar da shi ya kasa idan ya tsaba tsammani ga wani mutum abin da yake shine illa wa atahu min qibal nisa'i face sai ya zo masa ta hanyar mace duk lokacin da shaydan yayyai ya halakar da wani mutum yayyai basa abin da ba daidai ba yake mutumin ya dage akan tauhidi akan istiqama akan aikin da yake daidai to sai shaydan ya biyo masa ta hanyar mace inji malam sai da dan musayyi kuma in yabe masa tanya mace sai ya samu abin da yake bukata kun ji abin da nake gaya muku a baya shi yasa mutane da yawa Allah madaukakin sarki ya ba su kamewa ta kowanne bangare bangaren kudi bangaren kaza ban duk sun ci jarabawa amma bangaren mace kuma sun fadi saboda haka fitina ce mafi girma daga cikin fitinar akumar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ce mace وعن ابن مسعود رضي الله عنه ان كقول عبد الله بن مسعود الله كره ما سيردا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايتي النبي يراد امن شي تصار ثبت اغري شي المراه عورته ita mace da kuke gani al awrati fa idha kharajat duk lokacin da ta fito istashrafaha ash-shaytan sai shaydan yazo ya kawata ta zayyana ta ya rinka nuna maka abubuwa kala kala da zasu ji hankalinka a jikinta shine istashrafa ya kokari ya kawata maka ita ya zayyana maka ita duk wani abin da yake mara kyau ma sai ya rika nuna maka mai kyau ne domin da yake abin da ba daidai ba a tattare da ita wannan hadisi Imam Tirmidhi ya fitar da shi yace hadisi ne sahihi ko gani ne fa idza waqa'a basruhu ala imra'atin fa a'jabathu mala yace duk lokacin da idan mutun ya fada akan mace ta kayatar da shi fal yuzhib ila zawjatihi ya sauri ya tafi izuwa ga matarsa fal yadhhab ila zawjatihi tafi izuwa ga matarsa fal yatiha yazakki mata likay yasrifa shahwatahu fil halali domin yaga ya juyar da wannan sha'awar tasa ta fada akan abin da yake Allah ya halatta masa ba abin da yake na haram ba to ina gani nan zamu dakata insha Allah ta'ala saboda lokaci sai sati mai zuwan Allah da sai mu ƙara sababu abinda muka faɗi dai Allah ya ba mu ladan gaba daya na ko alamu ba ƙarasa ba
nan ka tsaya ina harab nan ka tsaya kuma ko wannan da wannan dan na ƙarasa shi ko
ina na tsaya
kashi na
ni nawa ne mu tsaya ce kaga
akwai wani
wa idza kana ghayru mutazawwijin ne ko to bari mu karanta ne wa idza kana ghayru mutazawwijin idan ya kasance wa idza kana ghayra mutazawwijin idan ya kasance ba mai aure bane shiwa kenan wanda shaydan din ya kawata masa sha'awar wata mace yana zaune sai ga wata mace sai ji yayi sha'awarta to shi kuma me zai tunda bashi da mata sai malai ce fa alaihi bisiyam to a lokacin kuma sai ya kokari ya lazimci azumi ya tai to amma wannan lokaci ai rana ce ba lokacin azumi bane me ake nufi da wannan sai ya kokari ya ji tsoron Allah madaukakin sarki a lokacin washe gari sai ya tashi da azumi shine abin da ake nufi yawan azumi yana rage karfin sha'awa rage yawan azumi ba yana yawan rage karfin sha'awa kamar yadda hadisi ya tabbatar da haka annabi ya ce ya kuta ran samari wanda ya samu dama a cikin ku ya aure saboda yana kange ganin mutum yana kuma kiyaye farjin sa annabi ya ce idan mutum bai samu damar aure ba yayi me yayi azumi ma illa min satifa alaihi faman lam yastatifa alaihi bisawm fa innahu lahu wija annabi ya ce saboda shi azumi zai kasance garkuwa ne ga mutum to samariya kamata a ce a rinka yawaita azumi kamar Allah madaukakin sarki ya yassare abinda ya kamata kuma a shiga daga ciki dan shiga daga ciki kuma shine babbar maganin Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon katange kanmu yace sai mutun ya azumi fa innahu lahu iza sawad azumi garkuwa ne a kansa wal yakun da azimatin qawiya mutun kuma ya kasance mai kokari ne mai karfi ne wajen kokarin dakile abinda zai kai shi zuwa ga sabawa Allah madaukakin sarki shine azima kin ya kasance yana da kokari matuka wajen hana kansa wannan abu wa imanin rasikh ya kasance kuma abuci imani ne kafaffe wanda ba zai rawa ba fala yudhi'u amama ash-shahawat kada ya kasance rauni ya rauna ta kansa a gaban sha'awa ya bawa sha'awa dama ta ci galaba a kansa fa innahu idha da'ufa amamaha idan ko yayi sakaci har yayi rauni a gaban sha'awarsa is ta'abadatu wastazallatu to zata bautar da shi kuma ta kaskantar da shi ita sha'awar zata bautar da shi ta mai da shi bawanta ya zamto bawan sha'awa kawai yanzu abin da yake bi bawan sha'awa sha'awansa duk abin da sha'awa ta raya masa kawai shi zai je za kuma ta kaskantar da shi malaci afar aita man ittakhadha ilahahu hawahu shin baka ga wanda ya riki san zuciyarsa a matsayin abin bautarsa Allah madaukakin sarki ya zarge shi to anan zamu dakata insha Allah ta'ala sati mai zai mu tashi hadisin saba'atun yudhilluhum Allah fi dhilli arshihi ko yawma la dhilla illa dhilluhu Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka fadi dai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah subhanahu wata'ala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta